Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na Biyu Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da numar da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio Kumasi a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da yaurana Asabar 7 ga watan Yulin shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Ta farko ga kanin labarai.
To Sarfil, sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yana ci gaba da neman hanyar raba yankin Korea da makaman nuclear. An kashe sama da mutane 15, sama da 20 kuma suka ji raunuka waɗansu tagwayen harare da aka kai yau a Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia. Kana Papa Roma Francis ya yi Allah wadai da nuna halin ko'in kula da ya rurutu tashe-tashen hankali a gabas ta tsakiya, ya kuma yi sanadiyar raba dubban mabiya addinin Krista da mahallansu.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojojin Najeriya ta yi ƙarin haske kan abin da ya sa 'yan Boko Haram ke sace fararen hula. Ko me suke yi da fararen hular?
Suna amfani da su ne a matsayin bayi, suke masu noma ko dafa abinci. Wani lokaci kuma suna amfani da su ne a matsayin kandagarki, suna rikitar da tunaninsu.
Haka kuma za ku cewa tawagar sashen Hausa na muryar Amurka sun kai wata ziyarar gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Sani Abdullahi Safi, wakilin sashen Hausa na farko a Afirka.
Bisa ga wannan karramawa da kuka yi, duk da baya da rayuwa kun nuna an yi aiki tare, an ji daɗin zaman taren kamar mu ma da muke ta alhinin rabuwa da shi saboda daɗin zaman da muka ji da shi.
Ibrahim Kalmasi garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku, sai kuma wasu kaɗan daga cikin ɗanbin saƙonnin da kuma sauraro ke aiko mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yana ci gaba da yunkurin aiki tukuru a gabansa wanda na kokarin samun haɗin kan jami'an Koriya ta Arewa kan batun raba ƙasar da makaman nuclear da kuma sanin takamaiman matakan da za a bi na tantancewa. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya kai ziyarar Koriya ta Arewa ne a daidai lokacin da rahotanni ke nuni da cewa Koriya ta Arewan tana faɗaɗa ayyukanta na nukiliya da makamai masu linzami a cikin sirri. Wannan ce ziyarar Mike Pompeo a Koriya ta Arewa ta uku domin tattaunawa da jami'an ƙasar kwaminisanci da aka mayar saniyar ware. Masu sharhi kan lamura sun ce babban jami'in diplomasiyan yana fuskantar matsin lamba na ganin ya komo da wani takamammen bayani wannan karan bayan ganawar shugaba Donald Trump da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un watan jiya da nufin raba yankin Koriya da makaman nuclear baki daya.
The statement coming out of the Trump Kim summit in Singapore was very vague and it didn't necessarily
bayanan da aka fitar bayan ganawa Trump da Kim a Singapore basu gamsar ba, kuma bai nuna wata madafa ko matakan da za a bi ba. Sabili da haka, abinda Pompeo zai yi shine samar da wani tsarin da ya kunshi manyan jami'ai da kuma matakan da za a bi na tantancewa. Mai horas da 'yan wasan ƙwallon ƙafan nan na ƙasar Thailand da suka makale a kogo da ruwa ya mamaye ya rubuta wasiƙar nadama ga iyayen yaran. Ekapol Chantawong ya rubuta wasiƙa yana cewa, ga dukkan iyaye, dukkan yaran suna lafiya har yanzu, na ɗauki alkawalin zan yi kyakkyawar kulawa da su. Na gode domin goyon bayanku, ina kuma neman gafara ga dukkan iyayen. Yaran su ma sun rubuta wasiƙu suna bayyana cewa suna cikin ƙoshin lafiya, sai dai sun ce suna kewar danginsu. Lokaci na ƙurewa na ceto yara 12 da kuma kocin nasu na ƙwallon ƙafa daga cikin kogo mai cike da ruwa da ke arewacin Thailand a cewar hukumomi da ke sa ido kan ayyukan ceton. Suna masu nuni da rashin kyan yanayi da kuma ƙarancin iskar shaƙa, wato iskar oxygen. Yunƙuri mafi girma na kai ɗauki da aka yi a kogon na Sam Lung Nong ya kai garinsa rai jiya Juma'a bayan da wani tsohon dan kundun balan nan kaya sojojin ruwan kasar ya mutu cikin ruwa. Hukumomi sun ce Saman Punan na aikin girke tukwanen iska shaka ne ta oxygen ga mutanen da ke cikin kogon, yayin da shi kuma tashi iskar ta kare har ya kai ga rasa ransa. An kashe sama da mutane 15, sama da 20 kuma suka ji raunuka waɗansu tagwayen hare-hare da aka kai yau Asabar a harabar ma'aikatan harkokin cikin gida da kuma na tsaro a Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia, bisa ga cewar shaidu. An kai harin farko ne lokacin da 'yan bindiga suka tada manyan nakiyoyi a ƙofar shiga ma'aikatan harkokin cikin gida kafin waɗansu mahara uku suka kutsa ciki. An kuma ga hayaki ya tunrike wannan wuri. Shaidu sun ce jami'an tsaro sun kai harin yaƙi da ta'addanci, suka yi musayar wuta na sa'o'i da dama da waɗannan mahara kafin suka kawo ƙarshen mamaya, suka kuma kashe dukan maharan uku. Bisa ga cewar shaidu, ma'aikatan gwamnati suna daga cikin waɗanda aka kashe a harin na farko, yayin da wani jami'i da ya nemi a saya sunansa ya ce mai yiwuwa adadin waɗanda suka rasa rayukansu zai ƙaru, yayin da jami'ai suke ci gaba da bincike cikin ma'aikatar da harabar ofishin 'yan sanda da ke tsallaken titi. Mutane da dama sun makale a cikin ma'aikatan lokacin da aka kai musayar wutan, waɗansu daga cikinsu suka rika tsallakawa ta taga su na gudu. Ma'aikatar da ke kan wata hanya da ake yawan samun hada-hada tana kusa da majalisar dokoki da kuma fadar shugaban ƙasa. An kuma kai hari na biyu a harabar rundunar 'yan sanda da ke fuskantar ma'aikatan harkokin cikin gida. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Papa Roma Francis ya yi Allah wadai da nuna halin ko'in kula da ya sa tashin hankali ya mamaye gabas ta tsakiya, ya kuma yi sanadiyar raba dubban mabiya addinin Krista da gidajensu. Papa Roman yana jawabi ne yau Asabar da safe a birnin Bari na ƙasar Italiya a wani taron addu'o'i da shugabannin ɗarikar Katolika suka shirya na neman zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Papa Roma Francis ya ce kamar haske a cikin duhu, Kristoci da suke fuskantar ƙuntatawa a gabas ta tsakiya suna ci gaba cikin bangaskiyarsu duk da matsi da suke fuskanta. A cikin addu'arsa ta farko, Papa Roman ya ce gabas ta tsakiya ita ce tushen addinin Krista, inda al'adun Krista da asalinsu yake. Papa Roma ya dade yana bayyana damuwa game da yadda ake korar mabiya addinin Krista daga mahallansu a gabas ta tsakiya. Adadin Kristoci a yankin ya ragu matuƙa a cikin shekarun nan sabili da ƙuntatawa Kristoci da masu tsatsauran ra'ayin addinin Islam ke yi da yaƙe-yaƙe da kuma rashin tabbas a fannin harkokin siyasa da tattalin arziki. Tedi da haka fa, yankin da ke cike da haske da shekarun baya yanzu ya bukanta da gajimaren yaƙi da tashin hankali da lalata ƙaddarori da mamaya waɗansu lokuta da masu tsatsauran ra'ayin addini ke yi da ƙauracewa al'umma a Latiles da kuma ƙyaliya. Papa Roman ya ƙara da cewa dukan waɗannan suna faruwa ne yayin da dama ke nuna halin ko'in kula.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, rundunar sojojin Najeriya ta yi ƙarin haske kan abin da ya sa 'yan ƙungiyar Boko Haram ke sace fararen hula su yi garkuwa da su. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Tsohon babban kwamandan runduna ta bakwai ta sojin Najeriya da ke Maiduguri, Major General Ibrahim Manu Yusuf, ya yi ƙarin haske kan dalilan da ya sa 'yan Boko Haram ke garkuwa da fararen hula.
We conduct offensive operations to eradicate civilians that are being exploited.
Muna kai munanan hare-hare kan mayakan Boko Haram don ceto fararen hula da ake garkuwa da su. Wani lokaci jama'a ba su san me ke sa 'yan Boko Haram ke garkuwa da fararen hula ba. suna amfani da su ne a matsayin bayi, suke masu noma ko dafa abinci. Wani lokaci kuma suna amfani da su ne a matsayin kandagarki, suna rikitar da tunaninsu domin lokacin da dakalanmu za su kai farmaki. Muna amfani da amsakuwa inda muke shaida ga faran hula da aka yi garkuwar su cewar ga wuraren da za su bi domin su kuta. Amma saboda irin yadda 'yan Boko Haram suke gaya musu cewar idan suka kuskura suka fito, to sojoji za su kashe su, sai su kyamun cewa su fito din. Major General Ibrahim Manu Yusuf kazalika ya kuma yi tsokaci kan irin tsarin da ake bi wurin taimakawa faran hulan.
We have also created safe havens.
Mun samar da tuddan mun tsira inda duk wanda ake garkuwa da shi in yi fito wurin to ya tsira. Domin in ka san girman jihar Borno kadai, ita kadai fa ta fi girman jihohin kudu maso yamma baki daya. Don haka ba zai yiwu a ce an sanya soja a kowane wuri ba. Daga watan Janairun wannan shekara zuwa ran 5 ga watan Mayu, mun iya kubutar da akalla mutane sama da 3,000 da 'yan Boko Haram suke garkuwa da su, galibi a cikin dajin Sambisa, musamman ma wuraren kan iyakar Najeriya da Kamaru. Kuma wannan adadi fa kunshi waɗanda suka yi amfani da damar kai haramu ba suka fito da kawunansu.
And this figure does not include those that came out on their own because to take advantage of our actions.
Kuma na tambayi wani likita mai aikin agaji Dr. Sale Abba ko menene 'yan gudun hijiran suka fi tsananin bukata a halin yanzu.
Na ɗaya dai babban abin da yafi kowanne wanda dan adam yake bukata shine kwanciyar hankali, wato ya zuga ya kwanta ba tare da yana tunanin me zai faru a wannan ranan da shi ba, wato kaman ko wani bomb ko wani bindiga ko wani abu. Bayan wannan shine kuma ci da sha. Sa'annan na uku kuma muhalli. Wayannan su ne da abubuwan da ake cewa basic needs. In kai wayannan, sauran abubuwa da suke biyo baya shine kaman ilimi, sana'o'i.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan mai na kaina. Tawagar sashen Hausa na muryar Amurka sun kai ziyarar gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayi Sani Abdullahi Safi, wakilin sashen Hausa na farko a Afirka, wanda Allah ya warsu a ranar Laraba da ta gabata. Ga rahoton da Murtala Faruk Sanyina ya haɗo mana.
Ayarin na sashen Hausa da muryar Amurka a ƙarƙashin jagorancin Ladan Ibrahim Ayawa, ɗaya daga cikin masu shirya shirye-shirye da ya zo daga Washington DC, sun yi gaisuwar ta'aziyyar ga iyalai da 'yan uwan marigayi Sani Abdullahi Tsafe a gidansa da ke garin Tsafe a jihar Zamfara. Ladan Ayawa ya bayyana lamarin da cewa babban rashi ne ba ga iyalan marigayin ko jama'ar jihar Zamfara kaɗai ba, har ma da sashen Hausa na muryar Amurka, inda ya ce tarihin sashen na Hausa ba zai kammala ba tare da ambatar wakilin nata na farko ba a nahiyar Afirka.
Sani Abdullahi Tsafi zai ci gaba da kasancewa a cikin zukatanmu, mu ma'aikata da kuma masu saurare, har abadan abada a duniyar aikin jarida, saboda nan ne ya yi tasiri, nan ne ya yi suna, nan ne ya yi fice. Saboda haka mun yi asara, duniyar jarida ta yi asara kwarai da gaske.
Da yake mai da jawabi a madadin iyalan marigayin, babban na hannun dama marigayin kuma kwamishinan kasafin kuɗi da tsara tattalin arziki na jihar Zamfara Ibrahim Birnin Magaji, ya godewa kulawar da sashen Hausa ya nuna akan lamarin.
Bisa ga wannan karramawa da kuka yi, duk da baya da rayuwa kun nuna an yi aiki tare, an ji daɗin zaman taren kamar mu ma yadda muke ta alhinin rabuwa da shi, saboda daɗin zaman da muka ji da shi. Muna godiya Allah ya saka muku da alheri a madadin iyalan shi da 'yan uwan shi da abokanin shi da aminnan shi. Ina ƙara miƙa godiya ga sashen Hausa na muryar Amurka bisa ga wannan tunani da ta yi na aiko da tawaga.
Marigayi Sani Abdullahi Tsafe, mai riƙe da sarautar gargajiya ta ɗan masanin Tsafe, ya rasu ne a ranar Larabar da ta gabata, yana da shekaru 61 bayan doguwar jinya. Ya bar mata aure uku da 'ya'ya 16 da jikoki 9, kazalika da sauran 'yan uwa da abokan arziki. A daidai lokacin da iyalan marigayin suke ganin sun yi rashin babban gimshiƙi kuma jigo, abokansa ko na nuna cewa sun rasa amini.
Abubakar Abdullahi.
Mallam Abubakar Abdullahi, kai kani kake ga marigayi Sani Abdullahi Tsafiya, za ka bayyana wato rayuwar shi marigayi, musamman abin da ya shafi ku 'yan uwansa.
To dan masani mu ga rayuwa da zamantakewa ta 'yan uwantaka, to ba mu da kamatai. Ba ni da muke daki guda ba, ni kayan ma shi man abu ya yi mu 'yan wasu daki, ba shi da bambanci. Sannan mu babu abin da bai mana ba na arziki.
Mataimakin Sufeto Janar na 'yan sanda mai Murabus DIG Mamman Tsafe yana daga cikin manya aminan marigayi Sani Abdullahi Tsafe.
Dan Masani dottijo ne, mutum dottijo, ba shekaru ne dottijo ta kaba. Idan ya ce i kenan, in ya ce a kenan, in ka matsa mishi kayan nemi dalilai zai iya keɓewa gefe ya baka dalilan shi.
Babban dan marigayi Sani Tsafe, Abdullahi Sani Tsafe, ya bayyana irin uba da suka yi rashi.
Kullum abin da yake nuna mamu gadan mu walakanta na gaba gare mu, koya mutum ya zo mu anshe shi hannu biyu.
Marigayi Sani Abdullahi Tsafe ya soma rayuwar aikinsa ne a matsayin malamin makaranta. Kana daga bisani ya sauya layi, inda ya fara aikin jarida a gidan rediyon Rima na Sokoto. Daga nan ya koma rediyon Tarayya Kaduna, sa'annan sai sashen Hausa na muryar Amurka, inda ya kasance wakilinta na farko da ke aiki mata rahotanni daga Najeriya.
Yaran da suka kamu da wannan guba kasashen duniya da cibiyoyin kula da lafiya na duniya sun tallafa, inda sun fara murmurewa dangane da kamuwa da cutar wannan guba da suka yi. Sani Abdullahi Tsafe, sashen Hausa na muryar Amurka daga Gusau, Najeriya.
Bayan kwashe tsawon shekaru, Sani Abdullahi ya bar aikin da sashen Hausa na muryar Amurka a shekara ta 2011. Biyo bayan samun mukamin mashawarci na musamman ga gwamnatin jihar Zamfara akan sha'anin watsa labarai, ayarin da suka kai ziyarar ta'aziyar dai sun kuma hada da wakilan sashen Hausa, Isa Lawal Ikara daga Kaduna, Mustafa Nasiru Batsari daga Mina, Abdulwahab Muhammad daga Bauchi, Zahiruddin Sani daga Katsina, da kuma Lamido Abubakar daga Fatakwal, waɗanda suka wakilci daukacin shugabanni da ma'aikata da kuma dukkan wakilan gidan rediyon na sashen Hausa na muryar Amurka. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka daga Tsafe a Najeriya.
Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita, kullu nafsin za'iqatul mauti.
To gaida Murtala Faruk Sanyin da kuma Allah ya ji kamar gaya san Abdullahi Tsafe, kuma baiwa iyalai da abokan arziki hakurin jure rashi. To jama'a, shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, kuma yanzu agogon muna cewa karfe 11 da minti kusan 17 na safe. Ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na amsar tambayar masu sauraronmu da dama da suka hada da Adamu Aliyu Ngulde da Buhari Yahaya Nguru da Adamu Habu Umar Iyanga Taura jihar Jigawa, masu son sanin tarihin Asbunawa ko Auzunawa na jamhuriyar Nijar, musamman ma ko suna da alaka da wata kabila ko kuma wata ƙasa ta daban. Da kuma ansar tambayar su Abubakar Sale da Musa Ilu, masu son jin ɗan takaitaccen tarihin jami'a mafi shahara a duniya baki ɗaya. To idan masu tambayar na saurare, ga ci gaban ansar ku da wakilinmu a Yamai Sulaiman Muni Barma ya samo daga masanin tarihi Profesa Jibo Hammani da ke jami'ar Abdulmumuni Diofo ta Yamai, wanda ya ci gaba da cewa
duk kabila ko shi'a cikin duniya inda tana da yawa, to kada ka nemi asali guda.
Professor, anan ana iya cewa akwai wata dangantaka ta jini tsakanin Abzunawa da Larabawa?
Babu dangantaka ta jini tsakanin Abzinawa da Larabawa, amma masu binciken harsuna sun ce akwai wata Turanci fami ake cewa linguistic, wato da harshen Larabci da harshen Masar na da, da harshen Berber da harshen Hausa an yi wani lokaci inda tushen su ɗaya ne. Harshen Hausa da na tsohon Masar da na Berbera da na Larabci, ana ce mishi gani ko mene ne zamance da fami Afro-Asiatic. In ka yi bincike ku sosai, sai ka gani lalle akwai iyaka. Babu wata iyaka tsakanin harshen Hausa da harshen Berber da Buzanci da harshen Masar ta da, babu wani iyaka. Amma da zarar ka kai gabas, sai ka ga wata fami ce kuma ta yi. Mutanen Turkawa fami ce daban, sai ka yi gabas lokacin da ka samu abuna an wansu. Mutanen Iraniya harshe ne daban, sai ka yi gabas ko kuma wajen Turai lokacin da ka samu an wansu. Amma Larabawa sai kawai yamma. Kenan wannan dangantaka ce akwai. Amma dangantaka jini babu. To zancen da muka fara azu na shigo abzinawa, na ce maka dalili na farko shine sun kamallaki rakumi inda suke so, su ba su da yawa ba, amma da suka mallaki rakumi shi ba su dama su mallaki sahara. Dalili na biyu shigowa musulmi, da musulmi suka shigo wasu sun yaki da su, to musulmi sun yi ƙarfin su da yawa cikin su sai sun kai kudancin ƙasa. Kenan cikin ƙarni na tara ana samun abinawa kamar cikin Niger da arewacin Mali, musamman Niger tabbata ne ba shakka sun yi shekarar dubu ciki.
Ya za iya kwatanta matsayin Agadez ga abzinawan Niger ko kuma abzinawa gaba daya idan aka yi la'akari da yadda wasu ke kiran masarautar Agadez masarautar Abzin?
Ita sarautar Agadez masarautar Abzin ne. Abzin Hausa ce. Hausa ce. Akwai wani da ne ana ce Makar da ya yi aiki da daɗi ne. Haya ce akwai cikin daulolin da ke cikin ƙasa Agadez akwai Abzin. Kasan kuma Abzin ƙasar Hausa ce, har iyaka wajen Libya. Duk da Hausa ne suka zama masu alshin Hausa ne Allah kalla. Sun yi zama na kenan su Hausa sun yi daɗe tare da Abzinawa kamin ma wani tashin hankali ya zo har su bar wajen. Sun yi shekara ɗaruruwa tare.
To sai kuma an tsara tambayar su Abubakar Sale da Musa Ilu kan jami'ar da tafi shahara a duniya. To malamai, idan aka ce jami'ar da tafi shahara a duniya, ana maganar jami'ar Harvard da ke birnin Boston na nan Amurka kenan. Mizanin auna darajojin jami'o'in duniya ya dora jami'ar Harvard kan jami'ar Cambridge da jami'ar Oxford duk da ke Ingila da sauran dukkanin jami'o'in duniya. Don jin takaitaccen tarihin jami'ar ta Harvard, ga tsohon ɗalibin jami'ar kuma tsohon malaminta Dr. Aminu Gamawa wanda ya ce.
To, wato jami'ar Harvard jami'a ce da take da dogon tarihi, kuma jami'a ce da take da suna ba ma a nan Amurka ba a duniya baki daya. Ita dai wannan jami'a ta Harvard tana garin Boston ne, kuma wani yanki da ake kira Cambridge a jihar Massachusetts a nan arewa maso gabas na Amurka. Ita jami'ar an kafa ta ne a shekarar 1636, wato 1636, yau wato sama da shekara 300 da suka wuce kenan. Kaga ashe ba ta yau ba ne. Kuma waɗanda suka kafa wannan jami'a akwai Turawan Ingila da suka zo daga nan Ingila suka zo nan Amurka suka zauna, wato Turawan mulkin mallaka, saboda su ma Amurka an mulki ta a baya. Su ne suka zo da irin nasu tsari na ilimi da suke da shi a wancan guri, suka kawo suka kafa shi nan. Yadda kuma jami'ar ta samu sunanta da takenta, akwai wani da ya zo daga nan Ingila da ake kira John Harvard, shi ne ya ba da wato kyautan dala 779 da kuma littattafa guda 500. Kaji ta yadda makarantar ta fara kenan. Wannan kyauta da ya bayar sai aka fara yin makaranta da shi, aka kira makarantar New College. Amma daga baya, saboda irin gudumawa da ta samu a sagudin sauran jama'a da kuma irin mutane masu kokari da suka zo sanan, sai ta zama cikakkiyar jami'a, sai aka mai da sunanta ya zama sunan shi wannan wanda ya fara ba da gudunmawa, wato Harvard kenan, John Harvard. Taken jami'ar shi ne Veritas, wato gaskiya. Ɗaya daga cikin abubuwan da suke jaddadawa ga wanda suka zo sunan ko karatu ko koyarwa ko kuma ziyara shi ne mahimmancin gaskiya a neman ilimi da bincike da sauransu. To masu sauraron su so su ji yaya girmanta yake, kuma shin makarantar gwamnati ne ko makarantar gwamnati ba ne? Magana gaskiya ita ce ba makarantar gwamnati ba ce. Duk da wannan shahara da ta yi da sura da ta yi, ba makarantar gwamnati ba ne, makaranta ce da aka kafa. Kuma a yanzu haka da nake maka magana, kuɗin da take da shi, abin da ake kira gidauniyarta, akwai kuɗi kamar biliyan dala 37, wato dala miliyan 37,000. Wato wannan kuɗin da take da shi ya fi kuɗin da wasu ƙasashe a Afirka ke da shi. A dalilin haka, ya sa akwai makarantu daban-daban da cibiyoyin bincike daban-daban da ake dashi a nan. Akwai bangaren koyon aikin shari'a wanda a nan ne na yi degree na masters da na kuma doctorate. Akwai bangaren koyon kasuwanci, akwai bangaren koyon harkar mulki, akwai bangaren koyon harkar lafiya, akwai bangaren aikin likita. Akwai bangarori da dama banda kuma cibiyoyi na musamman na nazari da aka kafa. Abin da zai burge ka shine idan ka shigo cikin wannan jami'an wanda kusan kamar eka 210 ne kuma tana da ɗalibai 21,000. A cikin ɗaliban nan guda 6,700 suna karatun digirin farko ne, kamar 14,000 kuma suna yin digiri na biyu na uku har ma fiye da hakan nan. Malamai kuma zururutu kawai malamai, akwai malamai 4,671 da suke koyarwa a nan gurin. Wani abin da zai baka sha'awa shine duk da irin ci gaba da suka samu da sauransu, ana kula da ɗalibai sosai-sosai a nan gurin. Akwai kayayyakin more rayuwa, akwai kayayyakin bincike, akwai azuzuwa wadatattu. A dalilin haka ya sa da yawa daga cikin waɗanda suka halarci wannan makaranta a bangarori da dama da suke karatu sun samu nasara a rayuwa. Kusan duk wanda yau yake mu'amala da shafin yanar gizo ya san Mark Zuckerberg na mai Facebook, ya san Bill Gates mai Microsoft, ya san shugaba Obama, ya san matarsa Michelle, ya san George Bush, ya san Al Gore tsohon mataimakin shugaban ƙasa da sauran tsofaffin shugabannin Amurka duk anan suka karatu. So yanayin irin horo da ake bayarwa da karatu da ake bayarwa da kuma taimako da tallafi da suke bayarwa na taimakekeniya wa juna ya sa da yawa daga cikin waɗanda suka zo sunan cikin ikon Allah da kuma irin taimako da suke samu, sai kaga idan sun gama ita kanta makaranta tana goyon bayansu kuma tana tallafa musu wajen sun yi nasara a ainihin wato dukkan bangarori na ilimi ko kuma na ayyuka da suka zaɓa.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku na ansar tambaya kan tarihin azbunawan Nijar da kuma ansar wata tambayar. Yanzu dai a madadin Dr. Aminu Gamawa da Professor Jiba Hammani da wakilinmu Sida Barma da wanda haɗa mana sautin Salamon Abo da injiniyanmu, ni Ibrahim Kadamasi Garba ke cewa sai kuma makon gobe.
To a gaida Ibrahim Kalmasi Garba, yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin wasu saƙonni da kuke turo mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau cewa muna goyon bayan binciken ƙoƙof da Spectrum 'yan sandan Najeriya ya kafa bincike akan kisan da wasu suka yi wa wasu 'yan sanda 7 a birnin Abuja. Muna fata Allah ya kawo mana zaman lafiya. Sako daga Alhaji Abubakar Jibrin Dangwaso da Baffa Haruna Bajoga. Sai kuma sakon Isuhun Dila Faki da ke cewa muna roƙon Allah ya kawo ƙarshen dukkan matsalolin da ke addabar ƙasarmu Najeriya, amin. Shi kuma sakonmu na gaba cewa yayi hakika ziyarar gani da ido da shugaba Buhari ya kai zuwa jihar Borno a jiya Juma'a, wannan abu ne mai kyau da fatan zuwa nasa zai silar ɗinke yawan tashin hankulan da ke faruwa a ciki da wajen birnin. Sako daga Malam Hussein Dangwata Karasuwa daga jihar Yobe. To da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Jiya Juma'a ƙasar China ta ce alhaci ta ɗauki matakin ramuwar gayya kan Amurka bayan da Amurka ta sa haraji kan kayayyakin China guda 800 waɗanda kuɗinsu ya kai dala biliyan 34. China ta ce ta maka harajin ramuwar gayya ne kan kayayyakin Amurka guda 545 waɗanda su ma kuɗinsu ya kai dala biliyan 34. Kayayyakin sun haɗa da kayayyakin amfanin gona da motoci da kuma albarkatun ruwa, a cewar kamfanin dillancin labaran China. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Lu Longlang ya ce China ma na da cikakkiyar hujjan mai da wannan martani.
To ma dalla masu sauraro, anan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu a madadin
Alheri Grace Abdu
da ta ni gabatar da shirin da kuma Salman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Voitek da aka fi sani da zanga-zanga. Ni Sarfila Hashin Gumal ke cewa sai mun sake da ƙarfe 9:30 na dare a wajen Najeriya da Nijar. karfe 8:30 agogon Ghana. Assalamu alaikum.